أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبركة مدسادوا أو أنم الفازيا ميتارا البركة نا مركز مجيما دن تي قبدا مجلس منا القرآني وانا شيني مجلسينا تقص كو إن شاء الله منا 26 قواتا ربيع الثاني هزرا دقا مكة زوا مدينة دبوتا دقالي هدد 46 wanda ya daidai da 29 ga watan 10 a kalandar Bature 2024 sati da ya gabata mun yi bayani akan mas'aloli na fiqhu wanda zamu iya fa'idantuwa da su kalkashin suratul fatiha kuma da wannan muka gama karatun mu insha Allah yau nasu mu koma mu yi waiwaye a cikin wata sura mai tarin albarka sura wadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya lazumtu ko ya ke yawan karanta ta a dukkan wata haduwa da za a yi imma ya kasance sallar Idi ko kuma ya kasance sallar Juma'a ko kuma ya kasance sallar Asbahi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yawan karanta ta hatta Ummu Hisham take cewa ban har da ci ba wannan surar ba umba a bakin manzo Allah ba sallallahu alaihi wa sallama dalilin yawan karanta ta da yake yi ko yawan maimaita ta da yake yi lokacin da yake musalla wannan sura ita ce suratul Qaf idan ka dauka karaba alqur'ani kashi hudu to al-mufassal suna harawa a hada mafi rinjaye suna harawa ne daga suratul Qaf kafin mu shiga cikin karatun mu kamar yanda aka saba inda kai tambaya dan sai a bujuro da ita sannan mu shiga cikin karatun mu insha Allah in kuma babu sai mu wuce na'am
kamar yanzu liman mitis Allahu akbar yasira ko mitaru ko sai ga mutane wannan sis kitanowa sis lokacin ko kuma ta iya sai mutum sai liman ya tashi kamar da kuka iya tsaya tsaya iya wannan kuma tun katsani mutum wannan sai
hadisi Abu Huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inna ma ju'ila al-imam li yutamma bihi fala takhtalifu fa idha kabbara fakabbiru wa idha raka'a farka'u wa idha salla qa'iman fasallu qa'imi wa idha salla julusan fasallu julusan ajma'una hadisi ne wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka hutar da shi manzo Allah yake cewa lalle an sanya limami dan ya kasance jagora game da ku lokacin da kuke yin salla idan yace Allahu akbar kuma kai tsaye ku ce Allahu akbar in yayi ruku'i kuma ku yi ruku'i in yayi sujudi ku yi sujada yake cewa idan yayi sallah a tsaye kuma ku yi sallah a tsaye idan yayi sallah a zanna kuma ku yi sallah a zanna hadisi ne wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka hutar da shi dalilin haka da yawa daga cikin malumai sun ta yi akan baya dacewa ga mamu ya ringa jinkiri tare da limamin shi idan limamin ka ya taso ya ce Allahu akbar kai tsaye koda wani abu ne kake karantawa baka gawa ba ka sallame ina ga wanda yake karanta suratul fatiha idan limamin shi ya taso to karatun limamin ya koma wa karatu kai ka yanke ta ka ci gaba ka bi limamin ka saboda an sanya limami dan ayi koyi da shi duk abin da limami za ya aiwatar to ba tare da jinkiri ba kai a matsayin ka na mamu ana so ka yi shi biduni tarahi wannan ita ce fada mafi rinjaye kenan baya dacewa ga mamu ya ringa jinkirtawa limamin shi lokacin da ya taso idan ya taso kai ma ka taso idan ya yi ruku'i kai ruku'i idan ya haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu kuma wannan idan ya fa idza kabbara fa'un da tazo a harshen larabci tana nunawa babu wani interval babu wani lokaci wanda aka baka ka dan jinkirta kamun limamin ko bayan limamin ka ya riga ya aiwatar da abinda abinda ya kamata yayi wajibin ka ne kai tsaye kai ma kai inda wa tazo da himu ce a ko da kai wata damar jinkirtawa kamun limami yayi wani abu kana iya dan jinkirtawa ka gama abinda kake sanna he kai kawo fa'un ita kuma fa'un idan tazo tana nuna kai tsaye kamar yanda ubangiji yake bayyana mana lokacin da annabi ayyuba yayi addu'a shi fastajabna lahu ba ubangiji sai ya kawo fa'un sai ya ce kai tsaye sai muka amsawa annabi ayyuba addu'ar da yayi haka shi ma annabi yunusa ubangiji ya kawo fastajabna lahu wa najaynahu min al-gham wa kadhalika nunjil fastajabna lahu وهبنا له يحيى واصلحنا له زوجة idan ka koma suratul anbiya irin addu'o'i wanda annabawa suka yi ubangiji sai yake ba mu labarin bayan sun yi addu'a fastajabna lahu sai kai tsaye muka amsa mai addu'a babu wani shamaki tsankanin addu'a shi da amsa mai da aka yi kaga wannan shi yake nuna maka kurum idan fa idza kabbara fakabbiru idan yayi kabbara kai tsaye kuma ku yi kabbara in dai kuna tare da shi in dai sallah kuke yi tare da shi wannan ita ce wallahu ta'ala a'lam
addu'a shiga masallaci daga masallaci wanda yake babba in ka shigo tun daga bakin kowace kai ko ka isa can cikin haramun
to ainihin masallaci idan ka dauki masalan malumai da suke cewa haraban masallaci ma idan ka shigo tana da intin ka yi mata tahiyatul masjid kenan lokacin da zaka shiga ta babbar kofa a lokacin nan ne ya kamata ka yi wannan in ka in dai masallacin ka ke nufata kuma layyamna idan ka zo zaka shiga kuma inda ake yin sallah kuma ka sake maimaitawa amma dai aslan shi hadisin da yazo idan zaka shiga kai addu'a bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma iftah li abwaba rahmatik da sunan allah mai rahama bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah da sunan allah aminci da tsira su tabbata ga manzonmu sallallahu alaihi wasallama ya allah ka bude mu kohohin rahmatka dalilin a lokacin da ka shiga masallaci kana fuskantar ubangiji ne baje kolin bukatunka ne zaka yi ubangijinka ya maka rahama ya amsa maka ya maka ta goma shi ya datar da kai a dukkan al'amurka shi sanya aka ce idan zaka shiga manzo Allah ya karantar da mu ka roki Allah ya bude maka daga cikin rahamar shi saboda nan gada gace ka zo ko gani a hilin Allah ce neman aljanna ka zo saboda ibadar da kake yi ba dan wani ya sakanta maka bane ba a wannan rayuwar ta duniya ba a'a kana yi ne dan samun yardar ubangiji a gobe kiyama ya sakanta maka da abin da ka aiwatar kuma ya sanya ka gida aljanna kalgashin rahamar shi shi sanya manzo Allah kuma ya karantar da mu shi a kaida fa iza qulyati salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah idan aka ce an gama sallah to ku yada a doran kasa ku tai ku nemi arziki ba so mutun ya koma ci ma zamne ya zamna shi sanya manzo Allah ya karantar da mu lokacin da zaka huto kace bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma iftah li abwaba fadlik da sunan Allah aminci da tsira su tabbata ga annabin mu ko da manzon mu sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka bude mu kohoyin fadalarka ita kuma fadala shine arziki da ubangiji da yake yana tawa bawa idan ka huto lokacin nema ne idan ka huto daga masallaci kai wannan adda tabbas abin da kake neman zaka dace da shi a ga wannan ba karamar gara basa bace ba kinan yinin ka kullun a cikin ka zo neman rahama ubangiji ka huto kalkashin jagoranci ko kalkashin ni'ima ta ubangiji ya hore maka kuma samun arziki shi sanya kada mu yi wasa wannan ba karaman fadala bace ba ko ba karaman bagata bane ba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ga abin da ya kamata mu yi Allah ya datar da mu wallahu ta'ala a'lam
ko
باب وننسي أكا هكا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إذا أكا مكا سلما تواجب انك نيكا ميدا سلما أنوكا تند أكا يمكا سلما ko kai kutumkutun abinda aka yi maka na daga sallama ko kuma ka ƙara akan abinda aka yi maka na daga sallama tunda sallama assalamu alaikum yayi wuce yace maka assalamu alaikum faruddu bi ahsana minha sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah ko kuma wanda ta hita yace maka assalamu alaikum wa rahmatullah kai ka ce mai wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu a gani bi ahsana minha aw rudduha ko kuma kame da kwatankwatan yanda aka yi maka haka aka umurce ka ba wani lazimi da ita ma amsa sallama ai zikiri ne na ubangiji ambato ne addu'a ce kake yi wa dan uwanka ya maka kai ma ka yi mi ambato ne na ubangiji haka ba wani abin da zai hana ka ka wannan ko qur'ani kake karantawa lokacin da aka yi maka sallama idan ka zo kan gaba aya ka amsa wa mutun sallamar da kai mi shine haƙƙi ne akan dan uwanka musulmi kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana idan ya maka sallama ka meda mi sallamar shi ba wani wuridi wanda zai hana ka ka amsa sallama ko ba ai ba a tsarin ba wani wuridi wanda zai hana ka yi wani abu wanda kake wannan ka ringa wani hidayen wuridi ne na lakani aka baka Allah ya datar da mu wallahu ta'ala a'lam wannan sura kamar yanda nace suratu qaf wanda yake so yana iya daukan qur'ani ya bibiya tunda insha Allah zamu bi surar daga harkonta har karshenta ba dan komi ba saboda muhimmancin surar da fa'idarta wannan sura suratu qaf sura ce makkiya idan an ce maka sura makkiya ita ce wadda dukkan ayoyinta sun sabka ne a garin makka ko kuma ya kasance mafi yawa daga cikin ayoyinta sun sabka a garin makka idan an ce maka wannan sura ce madaniya ita ce wadda mafi yawan ko dukkan ayoyinta sun sabka a garin madina ko kuma mafi yawa daga cikin ayoyinta sun sabka a garin madina kuma kamar yanda ubangiji ya tsara mana a cikin wannan alqur'anin duk sura wadda zaka ga an ce maka sura ce makkiya to zaka gani tana maka bayani ne akan aqida akan lalle in kun mutu ubangijinku sai ya tayar da ku lalle da kai wata hana wadda ubangijinku zai muku sakamako in ma ka samu tsira ko kuma ka samu rashin tsira wannan surori na makkiya akan tauhidi tsantsar tauhidi take kira zaka gani ayoyinta dukkan su suna kira ne akan tauhidi ko kuma suna maka bayani akan lalle da kai mutuwa lalle da kai tashi lalle da kai sakamako lalle da kai aljanna lalle da kai wuta shi sanya wannan sura idan ka dauke ta zaka same ta dukkan ta in ba aya guda ɗaya ba aya ta 40 aya ta 38 wanda ubangiji yake cewa walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid wannan aya ita kadai ce wanda malamai sun yi ittifaqi lalle an saukar da ita a garin Madina sai manzo Allah ya ce wannan aya ku sanya mana ita a wuri kaza a cikin suratu qaf kuma bayan wannan ayar dukkan ayoyin da suke wannan sura aya 45 zaka same ta ubangiji ya saukar da ita a garin makka kuma wannan sura idan ka leka zaka gani manzo Allah zaka gani tana karantar da kai abinda ya shahi ibtida'ul khalq lalle ubangiji yaya ya kirkire mu yaya ya halicce mu yana maka bayani lalle ga yanda aka halicce ka kuma lalle kai innan dan adam ka tabbatar da kai wata rana wanda ubangiji zai tayar da kai yanda ka mutu haka za a tayar da kai sannan kuma ubangiji a cikin sura yana karantar da mu da kai wata rana wanda ya ware wanda za a zo a dora sikeli a yi wa kowa sakamakon abinda yayi a rayuwar shi ta nan duniya haka kuma sura idan muka leka zamu gani tana mana bayani akan lalle a cikin wayannan mutanen wanda ubangiji za ya tayar da su dalilin ya mun sakamako da kai wanda za su samu tsira shiga gidan aljanna da kai kuma wanda makoma su wuta jahannama ce Allah kiyaye mu kuma lalle sura idan ka bibiye ta zaka gani tana karantar da kai da kai sakamako wanda ubangiji zai sakantawa duk wani wanda ya aikata aikin alkhairi a rayuwar shi ta nan duniya haka kuma da kai wani wa'idi wanda ubangiji zai yi wa duk wanda ya saba mi a wannan rayuwar ta duniya haka kwato kam idan muka leka surar zan mu gani tana kwadaitar da mu lalle ubangiji mai rahama ne kuma yayi tanadi ga duk wanda yayi mai biyayya lalle kuma da kai yana tsoratar da mu a cikin surar lalle duk wanda ya saba da kai wata wuta wanda ubangiji ya tanada dan shi kuma wannan wutar za ta kasance za a sanya shi a matsayin shi na makami makamashi na wannan wutar wallahu ta'ala a'lam wannan sura ce idan muka leka a jerin gwanan alqur'ani zan mu same ta tana ɗaya daga cikin sura ta 38 idan ka dauko daga sama ita ce sura ta 38 haka kuma zaka samu tana da kalmomi 373 harfanta kuma zaka same su 1473 wannan su ne harfan da suka kumci wannan wannan sura ta suratu qaf duk da babu wani sababi babu wani sababi wanda yake tabbatar mana kwatokam in surar da kwai dalilin da ya sanya ubangiji ya saukar da ita amma dai zaka samu aya bayan aya can da can wanda suna da asbab na nuzula harkon karatu na ce idan muka leka zamu gani muna iya raba alqur'ani gida hudu ko gida biyar sune da kwai as-saba'u tiwal surori guda bakwai wanda sun yi kowansu surori yawa a cikin alqur'ani ko tsayi a cikin alqur'ani sannan da kwai wanda suke biyo bayan su sannan da kwai al-mufassalat da kwai qisarul mufassalat da sauransu da kwai hadisi aus asar ne daga aus yake cewa na tambaye sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yaya suke yin hizibi na alqur'ani kenan izihi na alqur'ani sai yace muna kasa alqur'ani kashi guda biyar sai mi uku mi biyar mi bakwai mi tara mi goma sha daya mi goma sha uku aga uku biyar bakwai afwan bakwai tara goma sha daya goma sha uku wannan haka suke raba alqur'ani gida shidda wannan ukun da yake nihi yana nihin idan aka ce maka uku sune manyan surori na harko shine baqara da ali imran da nisa'i kaga kana da nawa sura guda uku yace sannan hizbi na biyu sune wannan surori guda biyar ma'ida an'ami a'rafi anfal da tauba kaga ka samu surori guda biyar yace kuma idan hizbi na uku ko yanda muke kasawa idan an ce bakwai yace muna nihin suratu yunus da hud da yusuf da ra'd da ibrahim da hijr da nahl kaga ka samu sura nawa sura guda tara afwan bakwai nace ko bakwai kenan yunus hud yusuf ra'd ibrahim hijr kaga ka samu guda bakwai sannan yake cewa idan aka ce guda tara muna da isra'i muna da kahafi muna da maryam muna da taha muna da anbiya'i muna da hajj muna da mu'minun muna da nur muna da furqan aka samu guda na guda tara yace idan aka ce maka 11 muna da shu'ara'i namal qasas ankabut rum luqman sajada ahzabi sab'i fatir yasin aka samu guda nawa guda 11 idan aka ce maka guda 13 yace muna da Safat muna da Sad Zumar Ghafir Hamim afwan Ghafir ko Safat Sad Zumar Ghafir Hamim Aisin Qaf Hamim Fusilat ko Hamim Aisin Qaf sannan Zukhruf sannan Dukhan sannan Jasiya sannan Ahqafi sannan Muhammad sannan Fatahi sannan Hujurat kaga ka samu guda nawa guda 13 sannan bayan shi sai hizb na al-mufassal su kuma al-mufassal shine wanda yake farawa daga qaf har zuwa karshen al-qur'ani suratu an-nas su kuma al-mufassal su ma suna kasuwa kashi biyu da kai al-mufassalat da kai qisaru al-mufassalat wanda suke ɗan kadan su qisaru al-mufassalat suna harawa ne daga ammi daga amma ya tasaalun har zuwa ƙarshen Qur'ani wannan sheke nuna mana wannan sura ita ce sura wadda take harawa daga al-mufassalat surori wanda suke da rarrabe-rarrabe dalilin kasancewar gajerun surori ne kuma ana hara su ne da bismillahir rahmani ar-rahim da kwai hadisin ummi hisham take cewa bin harrace ba ko murhuna da murhun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gude ne ko kuma ɗaya ne tsawon shekara guda biyu yace kullun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko take cewa bin harrace suratu qaf ba un ba a bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba dalilin yawan ta karanta suratu qaf da yake yi a cikin sallar shi akwai asar daga Abi Waqid al-Laysi yake cewa daga Abdullahi dan Umar yake cewa lalle Umar bin Khattab ya tambaye Abi Waqid al-Laysi yake cewa miye ya kasance abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantawa ranar Idi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama so da yawa idan ya huto ranar Idi yana karanta suratu Qaf da suratu Al-Qamar iqtarabatis sa'atu wa inshaqqa al-qamar wannan hadisi ne wanda Imam Muslim ya kawo shi haka ashabu sunan arba'a dukkan sun kawo shi haka Imam Malik shi ma ya kawo hadisin a cikin muwattashi ko asar din a cikin muwattashi wannan da yawa daga cikin hafala da kwai hadisin da Ummu Hisham bintu Haris shi ma hadisi ne wanda ta wata hanya daban yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana karanta suratu Qaf kowace juma'a akan mimbarin shi idan yayi wa mutane khutba saboda wannan na daga abinda wannan sura ta kumsa na daga ibtida'ul khalq ko kuma al-ba's wal nushur al-ma'ad wal qiyam wal hisab al-janna wan nar was-sawab wal iqab wat targhib wat tarhiba haka kuma Ummu Hisham take bayyana mana daga riwaya ta Imam an-Nisa'i da Imam Muslim da Ibn Majah hadisin Shu'ba yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta suratu Qaf a dukkan wani taro wanda za a yi taro wanda ya amsa sunan taro yace kamar ranar Idi kamar ranar Juma'a saboda wannan ma'anoni ko saboda abin da wannan sura ta kumsa a gulguje ba tare da ba mun tsawaita ba mu shiga cikin sura ubangiji yake bayyana mana yake cewa bismillahir rahmanir rahim qaf wal qur'anil majid bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al kafiruna hadha shay'un ajib a idha mitna wa kunna turaba zalika raj'un ba'id qad alimna ma tanqusu al ardu minhum wa indana kitabun hafiz bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij bayan bismillah da ubangiji yayi da suna Allah mai rahama mai jin kai kuma mas'ala ta bismillah mun sani mas'ala ce wadda can baya mun yi bayani akan ta lalle sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa fahimtar wannan sura ta kare an kama sabuwar sura an ba an karanta musu ba bismillahir rahmanir rahim kuma wannan bismillahir rahmanir rahim aya ce daga cikin ayoyin alqur'ani idan ka koma cikin suratul naml ubangiji yana karanta mana abinda yawa kana tsankanin annabi suleiman da dan aikin shi da wannan mata wadda a hada mafi rinjaye ake cewa sunanta balqisa sarauniya ta garin sabai yake cewa innahu min suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim lalle wannan wasika daga suleiman ne kuma a cikin ta da sunan Allah mai rahama mai jin kai ga wannan shike tabbatar mana aya ce daga cikin ayoyin alqur'ani mun yi bayani akan shin mun dauke ta a matsayin aya mabudiye kowace sura ya kasance in zamu lissahin ayoyin sura ya kasance sai mun sanya bismillahir rahmanir rahim daya ce daga cikin ayoyin wannan sura a hada mafi rinjaye muka ce a'a sura ce ko aya ce wanda take bambanta mana tsankanin waccan sura da wannan sura idan an gama kamar yanda Abdullahi bin Mas'ud yake bayyana mana ba mu sani ba an kare wannan sura in ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ya karanta mana bismillahir rahmanir rahim a lokacin da mun tabbatar waccan sura ta kare mun kama sabuwar sura kuma da kai mun yi bayani can baya akan fadalata bismillahir rahmanir rahim ubangiji yake cewa qaf kinan zamu bi ma'anonin ayan surar muqarasa sannan mu zakulo fa'idodin da zamu iya fa'idantuwa da su ta kowane bangare bangaren tauhidi da bangaren fiqhu da bangaren abin da ya shafi rayuwar mu ta yau da gobe kuma da abin da ya shafi tarbiyya wanda ubangiji yake so ya tarbiyantar da al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dalilin sabkar wannan sura insha Allah ubangiji yake cewa qaf wannan qaf inda malaman tafsiri suke bayyanawa harafi ne kamar harfa wanda suka gabata kaga idan ka koma alif lam mim aisin qaf ha mim aisin qaf ha mim alif lam ra alif lam mim duka wa'innan su harfai ne wanda ake kiransu da al-huruful muqatta'a wanda ubangiji yake bude harkon sura da su ba dan komi ba dan a tabbatar wa laraba wannan lalle alqur'anin nan da kuke karantawa ko alqur'anin nan da aka sabkarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi irin dai harfan ne da kuke hadawa ku yi yaran ku na larabci da shi dan haka ba wani abu bane ba wanda yake sabo ba sai dai da kai mu'jiza kalkashin shi na an ba ku damar ku zo da kwatankwacin shi ku gazzarwa da kwatankwacin shi aka ce ku zo da sura guda ko ku zo da ayoyi guda 10 daga irin kwatankwacin wannan alqur'anin kuka gazzarwa da ita aka ce ku zo kai da sura aya guda ɗaya irin kwatankwacin wannan alqur'anin ku gazzarwa da ita ubangiji yace musu to fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waqudha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin yake cewa idan ba za ku iya ba kuma har abada ba za ku iya ba to ku ji tsoron wuta wanda ubangiji ya sanya ta ta kasance makamashin ta sune mutane wanda kuma aka tanada ta ba dan kowa ba dan kafirai Allah ya kiyaye mu wasu daga cikin malumai sun tahi akan a'a ai wannan sura idan ko kuma kalmar ko harafin qaf wani dutse ne wanda ya kewaye wannan kasar tamu ana kiran shi da Jabal Qaf kuma wannan an samu sanadi ne kalkashin riwaya wadda aka samu daga Isra'iliyat su kuma riwaya ta Isra'iliyat sun samu wani lamani daga gumbanzan Allah sallallahu alaihi wa sallama akan idan banu Isra'il suka zo suka labarta muku wani labari suka yi manzo Allah yace la tusaddiquhum wala tukazzibuhum wa hadithu an bani Isra'ila bila haraj idan suka zo suka labarta muku wani labari kuma ku yada labarin amma dai kada ku gaskata kada ku ƙaryata saboda a labarin da suke badawa wani gaskiya ne wani kuma labarin ƙarya ce ba daidai bane ba dan haka kada ku gaskata su kuma kada ku ƙaryata su shi ya sanya manzo Allah yake bayyana kada ku gaskata su kada ku ƙaryata su ku yada labaran su wani labarin da banu Isra'ila zasu kawo labari ne wanda yake na gaskiya idan ya dace wanda yake bada labarin yayi imani da Allah da manzon shi wanda ku suke bada labarin in dai ba ba su yi imani da Allah da manzon shi ba zaka gani zasu yado muku labari wanda da kun shubha a cikin shi zaku kai ku ringa yada abinda ba haka ba ƙarya ce suke yi wa at-taura ko kuma injila shi sanya daga cikin labarin da suka kawo da yawa daga cikin malaman tafsiri sun kawo wannan mas'ala sun kawo suke cewa a'a ai banu Isra'ila sun baiwa musulmai labari ai idan aka ce maka qaf wani dutse ne wanda ya kewaye duniya wannan dutsen tabaka tabaka ne kasa ya hadu da kasa ta horko wanda shine ya zagaye har zuwa sama ta horko haka kuma kasa ta biyu shi ma da kai wanda ya zagaye ta kasa ta uku har zuwa kasa ta bakwai yake cewa wannan shine abinda aka samu labari daga cikin abubuwan labarin da aka labarta mana lalle qaf wani dutse ne wanda ya zagaye duniya amma dai wannan da yawa daga cikin malaman tafsiri sun ce magana ce wannan ta banu Isra'il wanda ba za mu gaskata ta ba ko ba za mu ƙaryata ta ba da kwai labari wanda ko wa'ansu daga cikin banu Isra'il ko afwan wa'ansu daga cikin malaman tafsiri sun yi bayani suke cewa da kwai asar wanda Ali ibn Abi Talha ya rawaito daga Ibn Abbas yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa lokacin da ubangiji yake cewa qaf ai qaf ismun min asma'illahi subhanahu wa ta'ala suna ne daga sunayen Allah madaukakin sarki yake cewa idan ka dauki harafin qaf kamar yadda Imam Al-Qurtubi ya kawo a cikin tafsirin shi yake cewa idan ka dauki harafin qaf harafi ne wanda yake maka nuni zuwa ga wa'ansu sunaye na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kaga al-qadir, al-qahir, al-qariba, al-qabit, al-qat, duka wannan sunaye ne daga sunayen Ubangiji madaukakin sarki. Kaga wanda yake kaddarawa, wanda yake gagaraba dau, wanda yake makusanci, wanda yake zartar da hukuncin shi, wanda yake rimewa, wannan duka wannan ko wanda yake shimuda hannayen shi, kaga wannan duka sunaye ne na Ubangiji. Afwan al-qabid, wanda yake limke hannayen shi, kaga wannan sunaye ne daga sunayen Ubangiji dukkan su da harafin qaf suke kamawa suke farawa. Dalilin shi ya sanya aka rawaito daga Abdullah ibn Abbas yake cewa ai qaf ɗaya ne daga cikin sunaye na Ubangiji. Haka da kai abin da ya tabbata daga Mujahid yake cewa a'a, ai mas'ala wada mafi rinjaye qaf suna ne ko kalma ce ko harafi ne daga cikin hurufi al-huruful muqatta'a wanda Ubangiji ya saba yake ambata su a harkon Al-Qur'ani ko a harkon sura, kamar su sad, nun, hamim, tasin, alif, lam, mim, hamim, aisin, qaf da sauransu. Kuma wa'ansu daga cikin malamai sukan tahi malaman tafsiri suke cewa idan aka ce qaf yana nihin ai Allah ya riga ya zartar da al'amarin shi, ai qadallahu amrahu, Allah ya riga ya zartar da al'amarin shi, kamar yanda Ubangiji yake cewa hamim ai hammallahu al'amara, Ubangiji ya riga ya tabbatar da al'amarin shi, ba wani wanda ba wani mai ja a cikin al'amarin shi. Wadare mafi rinjaye shine idan aka ce maka qaf ɗaya ne daga cikin harafai kamar yanda Ubangiji ya saba yake bude kowace aya daga cikin ayoyin Al-Qur'ani. Sai yake cewa wal Qur'anil Majid, ai wannan Al-Qur'anin naku Al-Qur'ani ne wanda yake mai girma, wanda yake mai daraja. Kuma haka Ubangiji ya tabbatar mana la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi, babu wani al-batil, wani shashanti wanda zai zo gaban Al-Qur'ani ko ta bayan shi. Shi ya sanya yake tabbatar mana tanzilun min hakimin hamir, sabkace daga Ubangiji wanda yake mafi cancanta a gode mai kuma wanda yake mai girma. Shi sanya nan Ubangiji yake kambama Al-Qur'anin shi yake cewa na rantse, nan wawun da tazo wawul qasam ce, wawu ce ta rantsuwa, na rantse da wannan Al-Qur'anin mai girma, wannan Al-Qur'anin wanda yake gagaraba dau, wanda ba wani wanda ya isa ya zo da kwatankwacin shi. Shi sanya Ubangiji nan yayi rantsuwa, duk da kasancewar malaman tafsiri sun kai sun kawo suka ce a tsarin Al-Qur'ani idan Ubangiji yayi rantsuwa to tabbas zai zo da amsar rantsuwa. Nan sai suke cewa to miye amsar rantsuwa, bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum, shine amsar rantsuwa ko kuma wata kalma ce wadda ko wata aya ce wadda take kai ka zuwa ga fassara ko zatta baka ma'anar wannan rantsuwa. Wasu daga cikin malaman tafsiri kamar su Ibn Kathir suka ta yi a kan ai amsar wannan rantsuwa, abinda ya haikaito daga Ibn Jarir al-Tabari yake cewa amsar rantsuwan nan shine qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiza, lalle bayan Ubangiji ya ce na rantse da wannan Al-Qur'anin mai girma yake cewa tabbas amsar rantsuwan nan shine mun san abinda ƙasa take tauyewa daga jikinku, an kai ka an binne ka, duk abin da zai tawaya daga jikinka gashinka ne zai rage, naman jikinka ne zai ridige, Ubangiji ya riga ya san duk abin da ya kasa ta tauye daga cikin gaggar jikinka. Wa indana kitabun hafiz, ko muna da wani littafi wanda mun rigaye mun rubuta komai, kuma komai yana nan an rigaye an haddace shi a wannan, ko an rigaye an shibta shi a cikin wannan littafin. Haka Ibn Jarir ya tahi abinda Imam Ibn Kathir ya kawo ya hakaito mana, wannan shine amsar rantsuwa. Idan muka koma cikin tafsirul Usaymin, tafsirul Qur'an al-Azim na Usaymin, yake cewa babu wata amsa wadda take nuna mana lalle Ubangiji ya bada amsar wannan rantsuwar da yi. Sabida me? Sabida wannan Al-Qur'ani baya buƙatar sai an amsa, diddan a tabbatar maka lalle wannan Al-Qur'ani ne mai girma. Sabida ayoyi ga su nan barjak a cikin Al-Qur'ani wanda suke tabbatar maka lalle wannan Al-Qur'ani ya kai a bashi girman da ya kamata. Kuma hasali ma Ubangiji da kalmar shi ce da maganar shi ce ya rantse wal Qur'anil Azima, wannan Al-Qur'anin mai girma menene? Maganganu ne na Ubangiji wanda Ubangiji shi ya zabi kayan shi, ya tsara kayan shi, kuma ya isar da ya isar da ita ta hanyar Jibril zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya kasance mana abin ibada, abin karantarwa, abin karantawa, abin tadabburi, abin ambato, abin daukan izina, abin albishir, abin galgadi. Shi san ya da yawa daga cikin malumai sun tayi suka ce ba a buƙatar a samu amsar rantsuwa ƙarƙashin wannan kalmar da Ubangiji, wannan rantsuwa da Ubangiji yayi. Kaga shi yake tabbatar maka qaf wal qur'anil majida, lalle wannan alqur'ani ne wanda yake mai girma, wanda ciki da ban shi babu wani shashanti da zai zo, kuma haka Ubangiji ya dauki yaunin zai kiyaye kayan shi. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, tabbas mu ne muka sabkar da wannan ambata, kuma mu za mu kiyaye kayan mu, ba wani wanda ya isa ya zo da wani shashanti karkashin wannan alqur'ani. Duk inda za a canza alqur'ani zaka samu kai tsaye, zaka samu wanda zai ce kai wannan ayar ba haka bane ba, wannan ba ka huta kan titin nan ka karanta wata aya wadda ba haka ba, zaka samu wani sa'in wani yaro dan karimi ya ce kai ba haka ba ake karantawa ba, saboda Ubangiji sai ya daukawai ne ya kare kayan shi, ba wani wanda zai karantawa wadda bata dace ba. Sai Ubangiji ya ci gaba da bayyana mana qad alimna ma tanqusul afwan, yake cewa bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala alkafiruna hadha shay'un ajiba. Wa'annan kahurai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake tare da su suka kewaye shi a garin Makka, wanda suke musguna me suke abinda suka ga dama akan shi, wai ba dan Ubangiji ba yanda ya iya da su ba, a'a ita ma wannan jarrabawa ce a gani su waye za su hakura a cikin wannan halin, su shigo cikin wannan addinin na musulunci, su bayyana wannan addinin gudunmuwa dan ya kasance darajar su tahi, darajar wanda suka zo daga bayan su. Haka Ubangiji ya bayyana mana a cikin Alkur'ani, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal, baya yuwa wa'inda suka muslimta lokacin ana cikin halin haulayi a cikin garin Makka, ana musgunawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabban shi, ana tutar da su su muslimta su ce Allah shi kadai ne, kuma su tsaya tsayin daka, su tsaya tsayin daka akan wannan addini na musulunci, ya kasance ɗaya ne da wa'inda sai da addini ya samu diddige ya zamana da kawahuwan shi suka shigo cikin wannan addini na musulunci, baya yuwa darajar su ta kasance ɗaya tare da wa'annan wanda suka gabaci a cikin addinin musulunci. Shi sanya Ubangiji yake cewa ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu, kaga wa'anda suka bada gudunmuwa a cikin wannan addinin, suka ciyar da dukiyar su, sihi wa'anda suka zo daga baya suka bada gudunmuwa suka ciyar su da wannan, suka ciyar akan wannan, suka ciyar karkashin wannan addinin na musulunci. Amma dai Ubangiji ya ce dan adaltin shi kullum wa'adallahu alhusna, kowanne Ubangiji ya mai tanadi kyakkyawan tanadi a gobe kiyama, shine zai sanya su gidan aljanna, shine wa'annan kahuran wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tare da su a cikin garin Makka, ɗan uwan shi Quraishawa da wanda ma ba Quraishawan ba, suke cewa ai sun yi mamaki, an ja'ahum munzirun minhum, taya zai kasance wai mai galgadin da za a turo ya mana galgadi mu tsaya mu yi imani da Allah, mu rusa da Lata da Uzza, mu tsaya mu bautata wa Allah shi kadai, a ce wai wani ne daga cikin mu zai Ubangiji zai aiko, bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum, suna mamaki taya Ubangiji zai aiko wai mai galgadi daga cikin mu, wanda mun san baban shi, mun san ahiye shi, mun san lokacin da aka ahiye shi, a gaban mu ya tashi, a ce wai shi ne za a turo daga gun Ubangiji shi za ya mana galgadi a kan mu tsaya mu bautata wa Allah shi kadai. Wa qala alkafiruna hadha shay'un ajiba, kahurai a wancan lokacin suke cewa ai wannan abun ban mamaki ne. Mun manta ba sati da ya gabata mun yi bayani akan qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u biyadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadira. Wannan aya dalilin da Ubangiji ya sabkarwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama dan ya hodiwa wa'annan kahuran, shine lokacin da suka ce laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim, ai da an sabkar da wannan alqur'anin akan wa'ansu ɗaya daga cikin manya-manyan mutane, daga cikin manya-manyan kabilu, mana suke nuni kamar su Walid ibn al-Mughira, mutum ne wanda Allah ya bashi dukiya, Allah ya bashi ƴaƴa, kuma dan babban gida ne, mutum mutum in yana so ya alfahari shine ya kasance kana da ƴaƴa wanda kowanne ya ja gaban shi, kowanne za a iya tsayuwa da kawuwan shi, kowanne al'umma ce, ya kasance dukkan su daga kalkashin ka suka huto wannan malami ne wannan dan ta'adda ne wannan mai kudi ne wannan sakare ne wannan dan sho ya kasance mutun yana da wannan izza ya hada diya kuma baya da haka ya kasance yana da dukiya yana hada aji wannan shine girma a wurin su amma dai a addinin musulunci wannan ba shi bane girma ba innal izzata lillahi jami'a yake cewa ahum yaqsimuna rahmata rabbik ubangiji yake cewa muhammad ka hadi musu sune suke raba rahmar ubangiji su ce a wane ya dace a ba wane bai kamata ba ya kasance mai kudi ba wane bai kasance bai kamata ya kasance mai ilimi ba a wane kamata ya kasance matsayin shuri kaza yace nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum fil hayati ad-dunya ya muhammad ka hadi musu mu ne masu raba rayuwar su abinda za su ci abinda za su sha matsayin da wane za ya taka iya abinda wane za ya samu a rayuwar shi ta duniya mu ne masu rabawa mu bada gulgudan abinda muka ga dama kuma rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat kuma mu muke daga darajar wane akan wane wane ku kasance kun tashi tare da shi kun yi makaranta tare kun yi lakol tare kun samu komai tare amma dai za ku zo wurin aiki shine a gaba da kai ba dan komai ba ubangiji yake haka liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya sabida shashi ya dauki shashi abin izgi daka gani wani idan an raba an bada wani zai ce a haba wa wallahi ba da saki sai kasance ya dauke shi abokin hasada ihayatan abinda ma dan kadan inda ka samu ka rasa shi duka wannan jarrabawa ce ta ubangiji da za ka yi hakuri ta kan yi kai ma ubangiji da kai abinda ubangiji ya tanada maka wanda za ya baka haka za ka tashi a cikin gida ka ga karami ya koma mai kudi liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya ba dan komai ba kurum shashi ya dauki bangare ko shashin ya kasance abokin izgilin shashi ne abokin hasada shashi ne kuma wannan haka ubangiji ya dora wannan rayuwa kuma wajibi ne a tahi akan haka amma dai wanda ubangiji ya nuhace shi da shari'a ko ya nuhace shi da kayan kirki shine ubangiji zai tabbatar mai azuciyar shi wannan jarrabawa ce ta ubangiji ba dan ubangiji ya yi son shi ba akai na ba ya mai wannan ni'imar ba da haka mun yi karatu ya kasance gaba na ba wani abu zamu zo zamu yi aiki karkashin shi ko mutum sha kai ma idan ubangiji da kai wani tanadi da ya maka wallahi ba za ka mutu ba sai ka ci arzikinka shi sanya nan yake cewa ka ce musu to ubangijinka shine malikul mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha kana ba wanda kaga dama mulki ka hada wanda kaga dama mulki ka daukaka wanda kaga dama ka kaskanta wanda kaga dama dukkan alkhairi yana komawa ne zuwa ga ubangiji shi sanya nan ubangiji yake bayyana mana yake cewa wa'innan kahuran sun yi iya mamaki akan ya za a yi a turu mutun dan uwan mu ka koma cikin suratul furqan kaga ai ubangiji babun da suke izgili ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suke cewa mahali hadhar rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila alaihi malakun fayakunu ma'ahu nadhira aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha wa qala az-zalimuna in tattabi'una illa rajulan maskura afurqan ubangiji yake cewa wai wannan wani irin annabi ne ya'kulu at-ta'am yana cin abinci kuma yana tahiya kasuwa yace wani game da iyallan shi yace laula unzila alaihi malakun fayakunu ma'ahu nadhira aida an aiko wani annabi wani malaika tare da shi sai kasance abokin galgadin shi ne to can a cikin isra'ila ubangiji yake cewa da malaikan muka turo muku waye zai kalle shi waye zai gaba da shi ya za a yi isar muku da sakon ubangiji saboda shi halitta ce wanda ta sha bamban da irin halittar ku shi sun ya ubangiji duk abin da yake yi da kai hikima da an sabkar mana mala'iku da kowa saboda tsoro ma wani ba dan Allah ba ma imanin zai to kuma wa ma zai tsaya gaban shi ma ya tsaye ya mai nasiya ga abin ne wanda zai kasance shubu mustahil shi ne suke cewa ai da an sabkar mai mala'ika ya kasance shine gardukar in shi shine yadda kai in shi duk inda zai shiga yana tare da mala'ika in ya ce maka kai imani da Allah ba kai ba sai ce mala'ika kurrubde shi wannan shi ne kudurin su ai da an sabkar mai mala'ika wanda zai kasance abokin galgadi tare da shi wanda za su ringa yawo suna kira akan abotatawa Allah shi kadai yace kuma gashi nan annabi ne wanda bai da komai mun san shi yayi kiwon dabbobi, mun san shi ya tashi matar shi take taimaka mai, mun sani bai da wata kasuwa wanda take tsayayya, yana shiga kasuwa hayya ta hiye yace wani kai hamma jingina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake badawa dan ya samu wani abu yayi bukatun gidan shi. Suka ce to dan haka ai da an saukar mai da wata taska, an bashi wata taska, ko kuma ya kasance yana da wata garka wanda ba wai ma'aikata zai dauka ba, su sai su ringa noma ne kurum, shi dai kurum garkan zuwa za a ringa keto abin da ya ƴaƴan itace ana zawwa ana ci. Suke cewa azzalimai suka ce kai ku shahawa mai lahiya, wannan mutumin matsahi ne, in ya zo ya karanta muku alkur'anin nan sai sihirce ka ya maka saddabaru ya maka walawala, kurum ne ga gani kai ma kai imani ka bi shi, kuma wannan daga cikin mu'jiza ta alqur'ani ne. Shine nan ubangiji yake bayyana mana bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum, iya mamaki suka yi, lalle ga wani mai galgadi ya zo daga cikin mu, kuma wai ya ringa galgadan mu ya ringa ce mana in an mutu tashi za a yi abautatawa Allah shi kadai. Suke cewa hadha shay'un ajib, lalle wannan al'amari ne wanda yake abin ban mamaki. Idan ka koma cikin suratu Yunus zaka gani ubangiji yana bayyana maka akana linnasi ajaban, aya ta biyu, akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wabashirin ladhina amanu anna lahum qadma sidqan inda rabbihim. Yake cewa wai shin nan alama ce ta istifham, inkari ne suke, ubangiji yana wabbaka su, istifhamu tawbih, wai shin mutane wai suna wai mamaki ne wai mun aiko musu mutun daga cikin su dan uwan su, kun san shi, kun san dan gidan wane ne, kun san yaya aka yi ya tashi, kun san girman shi, an anzirin nas, wannan mutumin da muka aiko ba dan komi ba, dan ya galgade ku ku yi imani da Allah shi kadai, kada ku bautatawa wani koma bayan shi. Amma dai sai ka samu mummunai suna da gabati a cikin imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama, wa'inda ku Allah bai nuhace su da shari'a ba, sai suka kasance ko sai suka kasance sun yi mai adawa, iya adawa, sun mutu suna kahurai. Shine nan ubangiji yake tabbatar mana lalle hadha shay'un ajib, a kahuran nan abinda suke bayyanawa suke wada, lalle wannan abu ne wanda yake abin ban mamaki. Shine ubangiji yake cewa a idha mitna wa kunna turaba zalika raj'un ba'id, wai daga cikin abin ban mamaki, wai shin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama su a wurin su sai su ce shin Muhammad a idha mitna, wai idan muka mutu, ita kuma mutuwa a wurin su suna da yaqini lalle mutuwa ake ba mai dawwama, tunda sun gani abu ne wanda kakanka ya mutu, babanka ya mutu, kananka ya mutu, matarka ta mutu, sun gani lalle ana mutuwa, sun san alamun mutuwa, idan an mutun ga inda ake kai mutun abin ne shi, suna da yaqinin lalle ana mutuwa, wannan babu shakka, wannan tajriba ta yau da gobe ta tabbatar musu ana mutuwa. Shine suka ce to a idha mitna, idan muka mutu ya Muhammad, wa kunna turaban, kuma muka kasance muka rididdige muka koma ƙasa, zalika raj'un ba'id, wai za a maido mu nan duniya, zalika raj'un ba'id, shin to lalle idan aka ce za a maido mu fa abu ne wannan mai nisa, abu ne wanda ba mai yiwuwa ba. Shi ne abinda suke tabbatarwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, abu ne wanda abuwa shede tana da wahala, zalika raj'un ba'id. Ibn Kasir yake cewa ai ba'idul wuquwa, ai in dai aka ce za mu dawo duniya, ai abu ne wanda yake mai wahala. Ka gani wani iko na ubangiji yanzu a rayuwar mu ta yau, an tabbatar dan mutun ya mutu a sake tabbatar da lalle wannan wannan ne abu ne mai sauki. In shekara 1000 zai za a zo a dauko kwankwasan shi, idan an huddo ajabu zarab, wannan kwankwasan wanda yake rike da colon vertebral inka da wannan kwankwasan naka, in dai za a in shekara 1000 kai ana iya tatso ADN din da yake jiki a gane wane wane ne, wane dangin su wane ne, har ma kai ya kai yanzu ana iyawa a gane wannan shekara kaza ya rasu, kwanan shi kaza, ko adadin shekarun shi kaza a ƙasa. ka gani da sun yi hakuri da sun yi imani da Allah abin da ya zo musu da sauki he suke mamaki suke cewa ai idza mitna wa kunna turaba shin da kai fassarar da malamai su malaman tafsiri suka bada suka ce ai idan muka mutu kasa ta ci naman mu muka rididdige muka koma mu ma matsayin kasa shin wai za mu dawo duniya sai suka ce zalika rashu umbaid amma dai in dai za mu dawo duniya to wannan fa abu ne wanda baya yiwa ya abku abu ne mustahil shi san ya ubangiji can yayi koma yake mana bayani yake cewa ka tambaye su fa ma balul qurunul ula wayya labarin karnannuka wanda suka gabata su ma irin wannan ƙaryatawar suka yi sai gashi nan manzon Allah ya zo ya jaddada abinda dai manzannin sa suke faɗi musu in an mutu da kai wata rana wanda za a tashi idan an tashin nan za ku zo gaban ubangiji a muku raskwana abinda kuka aikata a muku hisabi in aljanna aljanna in wuta kuma wuta shi sanya da kai hadisin da Imam Muslim ya kawo yake bayyana mana yake cewa kullu ibn adama ya'kuluhu at-turab illa 'ashabu adh-dhanab yake cewa dukkan dan adam in dai za a sanya shi cikin kasa to kasa sai ta ci shi yace abu ɗaya ne wanda kasa za ta bar maka a gangar jikinka shine wannan ashabu zanab wannan kwankwasar wanda kalkashin shi shine kamar yanda nayi bayani shine wanda yake mahada wannan wannan haƙarƙarin naka ba haƙarƙari ba wannan dogon wannan colon vertebral ɗinka shi wanda yake haduwa a jikin shi kuma game da tsazanka wannan shi kadai ne zaka ganshi dan karami ne haka wannan shi kadai ne wanda kasa ba ta ci haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana hadisi ne ingantacce wanda Imam Muslim ya hutar da shi yake cewa minhu khalaqa wa fihi yurka daga wannan abin ne aka halice ka kuma daga shi ubangiji zai sake hada ka hadisi ne wanda yake ingantacce sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana tugaciya antabawa kasa ba ta cin naman su haka bayan annabawa da kai mutane wanda suke nagari wanda ubangiji ya haramta wa kasa ta ci naman su kaga idan ka koma wannan Uhudu inda aka yi yakin Uhudu da kai makbaratul shuhada na Uhudu lokacin shekara 40 da wani abu da aka yi wurin 47 lokacin Muawiya yana khalifanci a lokacin nan Muawiya yace a gangarawa garin Madina a gangara musu ruwa a musu korama wadda za ta ringa kai musu garin Madina tana shayarwa wurin kilo 13 tsankanin Uhud da garin Madina ainihin inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan aka musu korama aka musu canalization aka kai musu ruwa to lokacin da aka yi ana canalization in he ta biyo ta makwantan Uhud Abdullahi ibn Jabir yake cewa aka zo aka bani labari an tono babanka dalilin an tunda umurni khalifa ya bada wa'inda suke kwance in dai ruwa zai bi a tada su a meda su kauye daya a lokacin da ruwa ya gangaro aka zo daidai kan baban shi Jabir aka zo aka cewa Abdullahi ibn Jabir babanka wa an tada shi za a kaurace shi za a meda shi gehe daya dalilin hanya da ta biyo ta ruwa da yazo yanda aka binne baban shi da aka yi yakin Uhud hatta da ciwon da yake jikin shi yana nan jinin bai taskare ba jinin bai wannan ba yanda aka binne shi haka yake aga wannan mutane ne na gari wanda an musu shaida insha Allah ƴan gida aljanna ne wanda suke shuhada Uhud manzo Allah ya tabbatar mana ƴan aljanna ne shi kuma da ba tabbacin shiga gidan aljanna shine manzo Allah ya baka stam ya baka lamarin lalle kai innan dan gidan aljanna ne amma dai bayan mutuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba wani wanda ya ise ya ce maka kai innan dan aljanna ne Allah sa ka yi kowa sallah a cikin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba wani wanda yake da hurumi a mazhabin ahlus sunna wal jamaa ya ce maka kai dan aljanna ne sai dai ya ce muna kyautar zaton wani dan aljanna ne insha Allah haka kuma duk irin fasikancin mutum baka da hurumin ka ce wani dan wuta ne sai dai ka ce a'a muna tsoron mai ubangiji kuma muna neman mai gafara ta ubangiji amma dai baka isa ba ka ce wani kurum dan wuta ne saboda al'amari ne a hannun ubangiji shi yake badawa in ya ga dama ya sanya wanda ya saba min ya mai rahama da jin kai ya sanya shi gidan aljanna ba tare da kai ka san mamami akai ba, saboda Ubangiji in ya ga dama zai sanya hijabi da shi da wanda ya banna a saman doron kasa, amma dai baya shirka da Ubangiji. Shine ka'ida ko sharadi shine ya kasance baka taba shirka da Ubangiji, saboda idan kace kana shirka da Ubangiji, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, Allah baya gafartawa wanda ya hada bautar shi da wani, amma dai koma bayan shi Ubangiji yana gafartawa. Da haka in dai kana sabo baka shirka, to da koyi yuwal Ubangiji ya sanya shamaki tsankaninka da kai da ƴan uwanka, tsankaninka da kai da al'ummu, ya kasance ya maka muhasaba da kai da shi kurum, wani kai kaza eh kwarai kwa nayi, wani kai kaza kai nayi, wani lokaci kaza kai kaza nayi, lokaci kaza kai kaza nayi, a ce to ya mi zaka ce Ubangiji ga mu a hannunka, ce to na yahi maka na maka afuwa ka shiga gidan aljanna, a lokacin na ayi da shi gidan aljanna. Allah ya datar da mu. Shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana, qad alimna, yake bayyana mana lalle dukkan gangar jikin dan adam tana ciyuwa, in ba wannan kashin nashi ba na ajwul zam wanda ake janyo ADN in mutun da shi, wanda duniya ta ci gaba da shi ake identifying wane wane ne, yake cewa sai dai dama daga shi aka halice ku, kuma da shi za a sake hada ku lokacin da aka yi busa, sai dai kuma annabawa da wasu mutane wanda suke nagari a ƙasa ba ta cin su. Imam Sudi a cikin tafsirin shi yake cewa anan da Ubangiji yake cewa qad alimna ma tanqusul ard, tabbas mun san abin da ƙasa take tauyewa, gashin ka ne, naman jikin ka ne, horcan ka ne, duk abin da ƙasa ta ci, to tabbas Ubangiji ya san da shi. Kaga an kai ka an binne ka, amma dai Ubangiji yana da labarin abin da ƙasa ta ci daga gangar jikinka. Lokacin da yayi niyyar tayar da kai, duk abin da ƙasar nan ta ci a gangar jikinka za a maido maka da shi. Shine qad alimna ma tanqusul ard, tabbas mun san abin da ƙasa ta tauye na daga gangar jikinka. Imam Sidi yake cewa qad alimna minhum man yamutu wa man yabqa, yace muna iya daukan wannan ayar mu fassara ta mu da fahimtar mu, lalle Ubangijin mu ya riga ya sani wane ne za ya mutu, wane ne za ya kasance a saman doron ƙasa a lokaci daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza. Yake cewa dan haka Ubangiji ya san abin da ƙasa take tauyewa, tunda muna rayuwa ne a saman doron ƙasa, kenan idan an rage wane ya sabka daga saman doron ƙasa ya shiga cikin ta, wane ya sabka an rage haka Ubangiji haka Imam Sidi haka ya fassara. Yake cewa dan haka mun san menene yake raguwa a cikin al'amarin mutane wanda suke rayuwa a saman doron ƙasa, amma dai fassara ta harko ita ce mafi hutarwa, shine qad alimna ma tanqusul ard, lalle mun san duk abin da ƙasa ta tauye idan aka kai ka aka binne ka, tunda Ubangiji yana mana bayani ne akan tasawwa idan kun mutu. Da haka duk abin da zai tawaye daga gangar jikinka Ubangiji ya riga ya san shi, kuma haka Ubangiji yake bayyana mana, wa indana kitabun hafiz, lalle muna da wani littafi wanda ya kiyaye komai da komai, wanda ilimi ne wanda yake kutokam a cikin shi. Da kwai riwaya wadda aka samu daga Abdullahi Imamul Aufi, ya rawaito daga Abdullahi ibn Abbas, yake cewa wannan ayat qad alimna ma tanqusul ard, lalle mun sani abinda ƙasa take ci na daga jukkunan mutane, kuma da rididdigewar kasishuwan su, haka da gashishukan su. Yake cewa wa indana kitabun hafiz, lalle muna da wani littafi wanda ya hada ilimin komai da komai. Wata riwaya yake cewa wa indana kitabun hafiz, lalle muna da wani littafi wanda a cikin shi da kai sunayen kowa da kowa, da adadin dukkan mutanen da suke tattaki a saman doron ƙasa, kuma da mutanen da aka kai su aka binne su a cikin kaburin su. Wata riwaya daga cikin malaman tafsiri suka fassara suke cewa wa indana kitabun hafiz, lalle muna da wani littafi wanda yake kiyaye komai da komai, shine lauhul mahfuza, wannan allo wanda aka tana da komai da komai na abin da muke aiwatarwa a cikin shi. Shi kuma Ubangiji yayi lauhul mahfuz kamun ya halicci sama da shekara 50,000, aka bi halacci allan nan, aka halacci alƙalami, aka ce ka rubuta, ya rubuta maqadirul khalq, duk abin da dan adam za ya aiwatar da kai shi kotokom a cikin wannan lauhul mahfuz. Da haka wannan abin mamaki ne game da kahurai. Insha Allah, in Allah ya kai mu sati mai zawa, sai mu ƙara aya ta biyu, aya ta uku daga cikin ayoyin wannan sura insha Allah. Abinda muka karanta daidai, Allah ya bamu ladan shi, kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana ɗan uwa da amanna arziki da suke bara addu'a muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi ya sanya albarka a ciki Allah mana albarka ya yi wa zuri'an mu albarka ya yi wa abinda ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka ya yi wa kasuwancin mu da ayyukan mu albarka اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك